Majalisar Koli ta tsaro a Najeriya karkashin jagorancin Shugaba Muhammadu Buhari ta yi wani taro na gaggawa domin duba yanayin tsaro a cikin Najeriya tare da daukar matakan da ya kamata domin a kawo ƙarshen cigaba da tashin hankulan da ake fuskanta a cikin kasar. Mambobin wannan majalisar dai sun hada da manyan jami'an tsaro na sojin sama da na ƙasa da na ruwa da kuma jami'ai na 'yan sanda da 'yan sandan farin kaya da mai baiwa shugaban ƙasa shawara akan sha'anin tsaro da ministoci da dai sauran manyan jami'ai da tsaro yake hannunsu a sassa daban-daban na Najeriya, inda suka yi na'am da cewar ya kamata a ƙara daukar matakai wanda za su kawo ƙarshen cigaba da tashin hankulan da ƙasar ke fuskanta, musamman a bangarorin da suka shafi sace-sacen mutane da rikita-rikita da ake samu tsakanin manoma da makiyaya da masu satar dabbobi da dai sauran matsaloli na tsaro da ake fuskanta a ƙasar. Mr. Femi Adesina shine mai bayar shugaban ƙasar Najeriya shawara akan sha'anin yada labarai, ko ya mana ƙarin haske dangane da matsayin da ita wannan majalisar ta cimma.
The Security Council meeting has just been concluded, chaired by President Muhammadu Buhari, and all the security chiefs were in attendance.
Wannan atisaye wanda sojojin Najeriya suka kaka gaba wa suna Catres yana gudana ne a arewa ta tsakiya, inda nan ne aka fi samun tashin hankulan da ya shafi manoma da makiyaya da kuma sauran masu ta'addanci. Ana sa ran ba da jimawa ba wannan atisaye da ake yi zai kawo ƙarshen ko zai rage matuƙa gaya cigaba da tashin hankulan da ake samu tsakanin makiyaya da manoma da kuma sauran masu aikata waɗansu miyagun laifuka da wannan atisayen zai shafa.
Exercise by the Nigerian Army called Operation Cat Race had been announced and it takes off later this week in the North Central Zone.
Inji Mr. Femi Adesina, kakakin Fada Gwanta Tarayyar Najeriya. To amma ganin cewa an shayin irin waɗannan taruruka tsakanin shugaban ƙasa da manyan jami'an tsaro na Najeriya, amma ana ci gaba da sauran rina a kaba. Na tuntubi wani ƙwararre akan sha'anin tsaro kuma wani tsohon soji, wato General Abdulrazak Umar, domin in ji ko akwai wani abu da gwamnatin ba ta yi daidai ne, ko kuwa akwai wani mataki da ya kamata a ɗauka wanda har yanzu ba a ɗauka ba.
Idan ka ga irin wannan abu yana faruwa, to ɗayan biyu, ko ba a hayyace maƙasudin ga abin da za a yi ba, za a yi kaza don a kare kaza, ko don a daina kaza, ko don a rage kaza, kaga na farko kenan. Ko kuma idan har an daddale cewa za a daina kaza, za a kare kaza, don a kare kaza, ko za a yi kaza don a kare kaza, sai kuma aka ce to wa zai wanzar da wannan abubuwan da aka yi, to nan ma aka samu matsala. An baka samu wanda zai wanzar su ba, ya yi su yanda ya kamata, to kaga ba abin nan ba. Mutum ne kamar mota ka ce ta lalace, maimakon ka kai an daddale maka cewa ba kaza ko akwai kaza, maimakon ka kai ta waje wanda ya iya gyara, sai kuma ka haɗa ta da wanda ba abin da ya sani, buga-buga ya yi. Wani lokacin akan gane me ya kamata a yi, akan san yaya kamata, waya kamata a sa a yi, amma saboda uzurorin siyasa to sai a kin wannan abun, ko kuma ba za a bashi muhimmancin da ya kamata ba, to wannan yakan jawo wani abu na tsaro ya wargace.
Baka ganin cewa rashin yiwa bangarorin tsaro garan bawuli na gaba-gaba a jerin matsalolin da suka kawo ci gaba da taɓarɓarewa tsaro duk da irin matakan da gwamnatin ke ɗauka a yanzu?
To wannan ma yana da usul, amma in dai za ka yi la'akari da abin da mutum ya gani ko ya ji ko ya ke da kwari, nufina ya taɓa yi ko ya taɓa shiga cikin abu na ɗin, akasarin abinda yake jawo irin wannan ba rashin sanin wanda suke rike da abin ba ne, akasari abinda yake jawo shi siyasa, akasari ba wai na ce maka ba haka ba ne, yakan faru ɗin wanda aka sa ba san abinda suke ba, ko kuma sun san abinda suke yi amma ba za su yi ba saboda abinda suke so ko abinda ba sa so, akan samu haka. Amma akasari irin wannan in ka ga ya faru, to ka tabbata da walakin maganan nan, ka bi karkarin abin, akwai siyasa a ciki, akwai kwancin siyasa a cikin maganan nan.
General Abdulrazak Umar a tattauna da nayi da shi a Abuja. Yanzu 'yan Najeriya sun sa'ido su ga tasirin da wannan atisaye zai yi wurin kawo ƙarshen cigaba da tashin hankulan da ake samu musamman tsakanin makiyaya da manoma. Umar Faruk Musa, Murar Amurka, a Abuja, Najeriya.